Hukumomi a Najeriya sun jima suna nuna damuwa akan yawaitar yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba, musamman a yankin Arewa, tare da dokar matakai na kyautata rayukansu. Sai dai har yanzu ba za a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba wajen kawar da wannan matsalar. Wani bincike da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da ilimin larabci da addinin Musulunci da ma'aikatar lamuran mata na jihar Sokoto, sun samu nasarar tantance da yara almajirai da 'yan mata masu tasowa waɗanda ba su samu zuwa makaranta ba, da adadinsu ya kai 249,523, waɗanda ke buƙatar a kawo rayukansu ɗauki. Akan haka ne asusun na UNICEF tare da samun tallafin kuɗi daga gidauniyar Eleba da ke ƙasar Burtaniya da samar da wasu cibiyoyi domin koya waɗannan yara dabarun samun rayuwa kyakkyawa a nan gaba. Musta Michael Juma shi ne jami'in gudanarwa na asusun na UNICEF mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
This is a multi-purpose center specifically to address the needs of children and
ya ce an samar da wannan katafariyar cibiya domin a koya wa yara da 'yan mata masu tasowa sana'o'i yadda za su iya kasancewa masu amfani a cikin al'umma a nan gaba.
Secondly, we also want to digitalize the learning process in this multi-purpose center.
Haka ma ya ce abu na biyu, ana son koyar da dabaru ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo domin yara su samu ilimi da za su amfani da shi daidai da yadda zamani ya zo don su iya nema wa kansu a nan gaba. Muhammad Mai Kuɗi shine jami'in kula da fasahar zamani na asusun na UNICEF.
To za mu haɗa musu workstations da computers, za a koya musu inda ake amfani da internet safely, za a koya musu Qur'ani digitally, za a koya musu life skills akan computer.
Ni wannan zai taimaka musu ga rayukansu.
Education in da dama da ba za su samu ba a makaranta, inda za su kula da kansu.
So da yawa irin waɗannan shirarwa akan fara su da kyakkyawan niyya, daga baya a yi watsi da su bayan ɓarnata miliyoyin nairori. To koyaya wannan karon za a kula da waɗannan cibiyoyin? Muhammad Tukur Alkali shi ne kwamishinan kula da ilimi matakin farko da ƙaramar sakandare a jihar Sokoto.
Aikinmu shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai, kuma mun faɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan amfanin, su tabbatar da sun ba da goyon baya. Don mi? Don abin shi ɗore.
To kome iyayen yaran da ake sa ran su amfana da wannan shirin za su ce?
Sunana su Aliyu Kore. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. Da amfani na ga yaro shi karatu ya samu kusa a hannu. Kowa yana son yaro ne a ce yana sana'a yana da karatu ne kuma. Domin kaga yaran haka nan yaro na ima kare da kai ne ba sai an tsawata wahala da shi ba. Har dai Allah sa ya hankali ya ƙare.
Sunana Muhammadu Bello Ribadu. Inda zai taimakon yaranmu sai mun jajirce mun yi tsaye. Gaskiya Allah sun tsaya da kamar dai mun ba da ƙarfi sannan abin zai sa a taimaki yaranmu a kai ne.
Wannan shirin dai abu ne da a iya cewa yunƙuri ne na ceto rayukan waɗannan yara daga cikin miliyoyin yaran da ba su je makaranta ba, waɗanda yawancin suke gararan ba akan tituna musamman a arewacin Najeriya, wanda kuma jama'a ke gani idan an yi da gaske to kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.